kwararru da masana tarbiyya da kuma ɗabi'a sun fito fili sun nuna cewa akwai muhimmancin cewa gwamnatin tarayyar Najeriya da ta jihar Katsina su ɗauki matakan karkare tunani maras kyau da ya shiga cikin zukatan ɗaliban nan su sama da 400 da 'yan bindiga suka sata daga makarantarsu ta sakandaren kimiyya a ƙanƙara ta jihar Katsina domin tabbatar da cewa wannan tashin hankalin bai shafi rayuwarsu a nan gaba ba. Malam Shehu Ɗandaura ƙwararre ne akan tarbiyya da da'a da zamantakewa ta tunanin mutane. Ya yi mun ƙarin haske dangane da muhimmancin ɗaukar wannan matakin domin kada rayuwar waɗannan ɗaliban ta lalace ganin irin musihun da suka gani a zahiri a idonsu kuma suka ɗanɗana raɗaɗin cutarwar da 'yan bindiga suke wa al'umma inda yake cewa.
Abin da ya kamata a yi a kafin a kai su ko kuma lokacin da ake niyya ko da an kai su gida ne a ya zama da cewa an bi su ana taimakonsu don yawanci da yawa daga cikinsu rayuwarsu ta canza. Wani yana ganin kila ma ga bindiga din na abin alfahari ya ji daɗi tunda wannan bindiga za ta iya zama to an zo an kore mu da bindiga ni ma bari in ɗauki bindiga. To wannan abin yana iya zama a cikin kai shi yana iya kawo mashi zalunci a rayuwarsa ya ce zai zalunci wani. Yana iya zuwa kamar gida ya ta mafarke-mafarke wannan wulakanci da tafiyar da ya kuma abin har girman shi idan ba a sa hannu ko kuma aka samu irin mu ba.
Malam Shehu Ɗandaura kenan ƙwararre akan ilimin ɗabi'a ta bil'adama a tattauna da ne da shi a Abuja. Shi kuwa babban sakatare a ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Katsina Dr. Kabir Mustapha ya mun ƙarin haske akan irin matakin da gwamnatin za ta ɗauka bayan da aka karɓi yaran nan aka duba lafiyarsu kuma aka haɗa su da iyalinsu domin shi ne mataki na farko da zai kawo kwanciyar hankali gare su.
Wannan haɗi da ake musu a nan Hajj Camp ya gaskiya tausa zukatan yaran nan sun komo cikin hayyacinsu kwarai. Daga nan kuma gwamnati ta yi ƙoƙari suka shirya aka ba su kayayyaki da za su sadan duk sun zo da kayayyakinsu in siya ga gagu da sauransu. To ko shi wannan da aka yi ya ƙara nuna musu nan dai ana da ƙauna a gare su. Tun da yanzu hutu suke yi kuma maganganu da aka yi da shi mai girma gona da ya magana da kuma shi shugaban ƙasa da ya magana ya nuna musu cewa wannan abu ya same su ibtila'i ne ya zo kuma su ƙoƙari su maida shi bayansu su sa abin da ke gabansu karatu shi ne abin da za su yi. To amma abin da za mu ce komawa su makaranta shi ne zai zama abin damuwa a gare mu. Ranar da za su koma makaranta za su fara tunanin ko wani abin zai same su. Na tabbatar da waɗansu za su yi kwanaki in suka koma makarantar nan ba tare da sun samu sun yi bacci ba. To amma abin da za a yi ko kuma shirin da muke yi shi ne na cikin makarantunsu in suka koma makaranta za mu rinka tura kaman psychologist su je su rinka ba su lecture kaman a assembly a ɗanyi masu lecture kullum na abubuwa da za su zama su rinka amfani da su don su kauda wannan tunani a cikin zukatansu.
Dr. Kabir Mustapha kenan a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, Murya Amurka a Abuja, Nigeria.